أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أجل بدأ تفسير سورة الأعراف تفسير دمكي قباتر وأن مسلاتي تجزاوي أتا أنقر سألان دمات مجار يوبر أيو بقي قوات رمضان إجراء معيكي عليه الصلاة والسلام شكرة المدير داري حدود أربع دا أكو zamu ci gaba daga inda bijan bakinmu ya ja, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wai da lam ta'tihim bi ayatin qalu law lastabaitaha inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqawmin yu'minun. Ajiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a kan nau'in wasu mutane daban-daban, ya yi bayani a kan waɗanda suke bautawa wani Allah da halinsu, ya yi bayani kuma a kan waɗanda ake bautawa wato gumaka, sannan kuma ya zo yi mana bayani a kan waɗanda suke da jahala su ne wauta da irin mu'amalar da za a yi da su, waɗanda ake abbara su da shayatibul insi. Sannan kuma ya zo ya mana bayani a kan wasu bayin Allah masu takawa waɗanda za su iya kawar da wautarsu, waɗanda kuma za su iya mu'amala da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. A ƙarshe sai ya ce wa ikhwanuhum yumiddunahum fil ghayyi thumma la yusirun, wanda a jiya mun bayyana cewa wannan damiri in ma ya koma can baya, walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasra la yastati'una nasrakum, wa in ma ya dawo kan waɗanda ake magana a kan su sune shayatinul insi, inda Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash-shaytani nazghun fasta'idh billahi. Wannan kauli guda biyu ne waɗanda suka shahara. Sannan zahirin siyaki da tansiki na Qur'ani da ke damiri yakan komawa zuwa ga suna wanda ya fi kusanci da shi. To idan ka duba wa ikhwanuhum wannan damiri wanda muka ce imma ya koma kan wallazina tad'una min dunihi, ko ya koma kan ash-shaytan da muke magana a kai jiya, damirin ya fi kusa da ayat da ta gabata sune allazina taqaw innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun aw sayfun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. To idan muka ce wannan damiri zai koma kan su ne, abu ɗaya ne zai hana fassara wannan aya a kansu, kalima ta atil ghayyi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan ƴan uwantakan an hada ta ne ta hanyar jahilci da kuma ta hanyar wauta da kuma ɓata. Waɗannan ababe guda uku kuma ba za su iya tafiya bai ɗaya da waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ba, to shine wasu suka ce ai kasancewa wannan aya ta fi kusa da innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna, to a wannan kalima mubsiruna akai ijtikaki na ibsar, wanda wannan ibsar jiya kun yi bayanin cewa na dauke da ma'anan basira ne. To sai aka cire a cikin wannan aya fil basirati ko kuma fil ibsari a maimakon fil ghayyi din, saboda kusancin ayar da wannan damirin da ake magana a kai. Suka ce lokaci guda wannan aya na bayani akan ikhwanu shayatin, na bayani kuma ikhwanu ladina taqaw a lokaci guda. A lokacin da ka fassara wannan damiri zuwa ga ikhwanu shayatin, to za ka fassara fil ghayyi din cikin wannan aya, zai zama to wa ikhwanuhum fil ghayyi ko kuma yumiddunahum fil ghayyi, wajen shi guda biyu da jiya muka yi magana a kai, imma fil ghayyi ya yi ta'alluki da ikhwanuhum wanda mubtada ne, wa imma ya yi ta'alluki da fi'ili yumiddunahum. To amma lokacin da kace wannan damiri yakan komawa zuwa ga innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani, ma'ana zuwa alladina taqaw dinnan, to fil ghayyi din baya aiki, za a cire fil ghayyin sai a maye gurbin sa da fil basirati. Wannan kuma ba bakon abu bane a cikin Alkur'ani mai girma. Ma'anar wannan kuwa shine idan ka ce wa ikhwanuhum yumiddunahum, ka karanta a yadda muke karantawa qira'a ta Nafi'u, riwaya ta wacce muke karantawa bi dhammil ya'i wa kasril mimi min amatta yumiddu, kamar yadda jiya muka ce ana amfani da kalimar ta hanyar abin alkhairi ne. To sai ayar ta zamanto a haka a tafdiri shine wa ikhwanuhum wa ikhwanul ladina taqaw yumiddunahum fil basirati ko fil ibsari thumma la yusiruna. Ma'anar wannan kuwa shine yadda shaidanu da ƴan uwansa suke taimakawa juna, suna suke daɗin juna da ilimi, haka su ma waɗanda suke bayan Allah salihai masu taqawa su ma suna daɗin juna da ilimi. Yadda su shaidanu da ƴan uwansu ba sa gazawa, haka nan su ma waɗannan bayin Allah masu tsoron Allah a tsakankaninsu su ma ba sa gazawa. Kenan lokaci guda wannan aya tana magana akan ikhwanu shayatin, sannan kuma tana magana akan ikhwanul muttaqina wanda aka samu daga innal ladina taqaw wanda ya gabata. Dalilin ingancin wannan tafsiri na farko, kasancewa damirin wa ikhwanuhum din ya fi kusa da innal ladina taqaw, saboda waɗanda suka fassara cewa wannan damiri yakan iya komawa walladina tad'una min dunihi, wannan aya mun batta can baya. Haka nan idan muka ce wannan damiri tana komawa zuwa ga ash-shaytan ne, suna nufin yana komawa can baya shine wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun. To kaga tsakanin walladina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum da wannan damiri ayoyi guda biyu ne, sannan kuma ayoyi guda uku ne, sannan kuma wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun da wannan damiri ayoyi guda biyu ne a tsakanin. To kaga a ce damiri yana komawa kan wani abu da yake tsakaninsa da wannan abin aya ɗaya rak, ya fi da a ce damirin zai koma kan wani abu wanda tsakaninsa da abin ayoyi biyu ko kuma ayoyi guda uku. To ganin wannan ne suka ce sautari a ilimin balagha cikin albadiyayyat akwai abin da suke ce mishi al-iktifa. Iktifa shi ne abubuwa ne guda biyu, waɗannan abubuwa guda biyu za a iya ɗaya daga cikinsu, imma saboda an riga an san da zamansa, ko kuma wani ma saboda yafi kusanci kasancewa wani ma yanzu gannaka min shaytani dazgun dinnan yana can baya sai aka kawo shi da gayyi cikin wannan aya kasancewa innal ladina taqaw idza massahum fa'ifun min shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna dinnan mubsiruna din yana kusa da wa'ifwanuhum sai aka cire shi da ibsari ko fil basira irin wannan suna zuwa da salo daban-daban a cikin Qur'ani saboda fasaha irin na Qur'ani idan abu ya kasance sananne ne to sai a cire shi au ko kuma idan abu ya kasance yana da karina sai a cire shi au ko kuma abubuwa ne guda hudu bai mukun a kawo abubuwa guda hudu gaba daya a kowanne sai a dauki daddaya misalin wannan dewa ne a cikin Qur'ani kamar akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa wadhkuri isma rabbika watabattal ilayhi tabtila dukkan malaman ilmin sarf sun riga ya sun san da cewa tabattala masdarin sa yana zuwa tabattulan ne kana cewa takharraja zaidun sai ka ce takharrujan shine masdari na takharraja haka nan tabattala masdarin tabattulan sannan kuma tabtilan kuma fi'ilinsa battala ne ba tabattala bane to sai Allah subhanahu wataala a fi'ili ya kawo tabattala a masdari ya kawo tabtilan wanda asalinsa wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabattulan sannan aka kuma cewa wadhkur isma rabbika battil alayhi tabtilan to ba a so a maimaice so biyu shine a daya aka dauki fi'ili a daya kuma aka dauki masdar to cikin wannan ne a aya a damirin da aka ce ya koma wa shaytan sai aka dauki fil ghayyi a damirin da aka ce ya koma kan alladina taqaw sai aka dauki al ibsar ko aka dauki al basira irin wannan suna nan da yawa a cikin Qur'ani irin sanin inda Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah a wannan jumla in kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu fattabi'ullaha wa rasulahu a jumla ta farko akwai Allah akwai wa rasulahu a jumla ta biyu akwai Allah wa rasulahu a jumla ta farko din sai aka kawo sunan Allah shine in kuntum tuhibbunallaha sai aka cire sunan manzo a jumla ta biyu kuma fattabi'uni aka kawo damirin manzo aka cire sunan Allah da fata an gane saboda asalin ma'anar shine in har kuna son Allah da manzo to ku musu biyayya soyayyan yana duba Allah da manzo duka za a so biyayyar na duba Allah da manzo duk za a yi wa biyayya ba wai a so Allah a kidinsa ko a bi manzo a kisonsa ba haka ake nufi ba wannan shi ne ake cewa iktifa'i kenan a larabci to shigen wannan ne a nan da ake maganar damirin ash-shaytan wa ikwanuhum sai aka yi amfani da shulgayi bararo da ake magana damirin alladina taqaw sai aka cire fil basirati ko kuma fil ibsari kamar yadda ayoyi da yawa suna ayyada wannan ma'ana akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna shayatina layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum su shaydanu suna wa masoyansu wahayi da ilhama suna karinsu da ilimi dan su yi jayayya da ku shi yasa za ka ga idan wasu hujjoji suka fito a harshen kafirai to kai kanka za ka san wannan ba maganarsu ba ne shaytan ne ya koya musu misalin wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah yake da mushrikan makka huda gumakan da kuke bautawa za ku zama tungirarin wutan jahannama dukkan ku wutan jahannama za ku shiga sai iblis shedan yayi wa mushrikan makka wa'ayi sai suka ce to ai annabi isa shi ma nasara suna bauta masa to saboda haka kenan wannan yana nufin kenan annabi isa shi ma zai shiga wuta haka wannan da jin wannan magana shedan ne ya koya mu la yuhuna ila awliyai li yujadilu to shine Allah subhanahu wataala ya mayar musu da murtani wannan shubhan da suka yi ya mayar musu da murtani yake cewa abun nan shi annabi Isa alayhi salam wanda suka ce nasara suna bauta musu ai shi annabi Isa da kansa ya fito ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan ya ce shi ba abin bauta ba yadda shi annabi Isa ya fito ce shi bawon Allah ne ba Allah bane ba abin bauta bane ya gaya wa nasaran da suke bauta masa to shin waɗannan gumaka su kuma sun fito da bakin su sun gaya wa waɗannan shirkan cewa mu ba ba abin bauta bane shikenan ta wannan sai Allah ya kure su yace in huwa illa abdun an amna alai shi abdun ne ya bude da bakin sa yace inni abdullahi to su kuma waɗannan gumaka sun bude da bakin su sun ce su bayin Allah ne su abin bauta bane to saboda haka ne kaga kenan shedanu suna dadawa masoyan su ilimi to haka nan kuma bayin Allah su ma salihai suna dada juna takawa da sanin Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yace musu wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha wani lokaci akan iya samun jinkirin wahayi a samu wata ɗaya wata biyu wata uku wahayi bai sauko ba sai su kewaya suna wa manzo Allah izgili su ce ya kwana biyu shiru ba sabon abu ya kwana biyu ne shiru ka zo ka ce an saukar da wani abu a sama ba suka ce to tunda ka samu kwana biyu wata ɗaya wata biyu wahayi bai sauko ba laulaj tabaitaha kai ka zaɓo wasu gwalagwalai maganganu irin naka kashin kanka mana ka zo ka gaya mana idan Allah bai saukar maka da wahayin ba a nan asali ijtaba yajtabi yana nuna cikin abubuwa da yawa ka zaɓi wasu abubuwa waɗanda suka yi maka tunda ayoyi ba su sauka ba jibrilu bai sauko ba wahayi ba saukar da shi ba kai kashin kanka ka duba wasu gwalagwalai jumloli masu ma'ana naka ne ba wahayi ba ne ka zo ka zaɓa ka zo ka gaya mana wannan abin da suke nufi da wannan wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama zai iya kawo abu ya ce wahayi ne wani lokaci kashin kanshi ne zai shirya abin ya zai ce wahayi suna nufin wannan ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan a wasu ayoyi daban da suke fassara wannan aya qalu asatirul awwali nattatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asira sai Allah ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi suka ce tatsuniyoyi ne wasu labaru ne marasa tushe shine asatir ustura wanda ya ji su a gun dattijawa a gun tsofi ita tabaha zai zauna ya yi ta rubuta su ya rubuta su fahiya tumla alayhi da ke shi bai iya rubutu ba za a dinga gaya mishi za a dinga gaya masa bukuratan wasila sai ya fito mana ya ce Allah ne ya haifo shi sai Allah ya mayar musu da murtani ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi ba tatsuniyoyi ba ne ba wasu hikimomi ba ne ko wasu maganganu ne masu ma'ana na larabawa wanda tsofi da dattijawa suka gaya mu na rubuta muke gaya muku Allah ne wanda ya san sirrin sammai da ƙasai shi ne ya saukar da wannan haka nan wani gu suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti i'ti bi qur'anin ghayri hadha aw batifu idan aka karanta musu ayoyi wadanda ba sa zaton za a musu hisabi za su samu rahmar Allah tafirai sai su ce i'ti bi qur'anin ghayri hadha to in kana so mu sasanta mu zauna lafiya da kai ka kawo wani qur'ani da ba wannan bane wannan din yana zagin iyayenmu yana zagin kakanninmu yana zagin addinanmu saboda haka ka kawo wani qur'ani wanda baya zagin iyayenmu da kakanninmu aw batil ko kuma wuraren da ake zagin iyayenmu da kakanninmu din ka canja su ayoyin da suke taba iyayenmu da kakanninmu a cire su a cikin qur'ani sai mu sasanta mu zauna lafiya tare da kai to yadda anan Allah subhanahu wataala yace kul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi can su'a suratul furqan yace kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi anan ma nan ma sai Allah subhanahu wataala yace kul ma yakunu li an ubtilahu min tilka'i nafsi san ba zai yuni kashin kaina duba wata aya saboda ba ta muku da dadi ba in canja shi in attabi'u illa ma yuha ilay in ayya inni akhadu in abaytu rabbi azaba yawmin azim qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adraku bi faqad latistu fiikum umran min qabli afala ta'qiluna yace ai wadannan ayoyi ne na cikin qur'ani Allah ne ya saukar da su kashin kaina ba zai yi in ce wadannan ayoyi ba su muku daidai ba suna zagi iyaye ko kakannin ku kashin kaina an zo in canja su ba yace ai ba kwa gani idan Allah subhanahu wataala ya so ba zai aiko ni yace ni manzo ba manzo ba zai ni manzo ne in zo in karanta muku wadannan ayoyi ba sai bar ni zauna a cikin ku ba tare da na karanta muku aya ko dai ba sai ce shekaru nawa ne a cikin ku ina zaune ban taba daukan wata aya na karanta na ce Allah ne ya saukar da shi ba saboda manzo yayi shekara 40 a cikin su kafin a aiko mishi da wahayi bai taba bude baki yace wannan wata aya ba sai ce afala ta'qiluna ba za ku gane da hankalin ku ba da ni nake kirkira me yasa cikin shekaru 40 din da ban kirkira ba ai yau tukunna zan saukar da wata aya in ce ni ne ko Allah ne ya saukar da shi to saboda haka ne Allah subhanahu wataala duk inda suka kawo shubha sai Allah sai ya bayar musu da murtani shine anan yace kul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basa'ir min rabbikum wannan hujjoji ne dalilai ne masu karfi wadanda Allah subhanahu wataala ya saukar wanda Allah ya saukar daga cikin daga ubangijinku mana hujjoji ne daga waje daga ubangijinku ba ni ne na kirkira ba ba kuma magana na bane ba kuma maganan wasu da tijawa ko wasu tsofi ne masu hikima masu iya magana suna mini shifta nake rubuta su shine hadha basairun min rabbikum wa hudan sannan kuma wannan shari'a ce sannan wa rahmatun wannan rahama ce ga kaumin yu'minuna ga wadanda suke da imani wahayi ne qur'ani hujjoji shari'a rahama da dukkan wadanda suka kasance suka yi imani abu ne wanda sananne manzo sallallahu alaihi wasallama yayi fama da mushrikan Makka kasancewa su annabawa ba a kure su ba a kure su kwata-kwata shine idan suka fito ta nan shi sai ya fito ta nan akwai inda suka ce masa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا wannan abin da kake fada kake cewa wahayi ne ba za mu imani da shi ba kun san dai Makka ba kogi kowa ya san Makka ba kogi Allah ya sifanta Makka da diwadin ghayri zi zar'in daji ne dungurun ba ruwa ba a ma ruwan sama sai jifa da jifa saboda haka suka ce to a Makka muna so ka tsaga wani dutse idon ruwa ya kukkuga ya cinye dajin Makka gaba daya a lokacin da ruwa ya zo kwace-kwace jeji ko ina ruwa kai ko kai ka fasa ruwan ya bi daji ya cinye daji anan ne zamu zo mu yi imani da kai aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw ko kuma ce kana da katuwar gona cikin wannan gonar akwai dabinai akwai inabai saboda abin da yake damun larabawa kenan abin da yafi musu sha'awa shine min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira katankanin waɗannan bishiyoyin nan ruwa na ta jinsu yana ruwa na ta gudu haka dai har zuwa ƙarshen ababe kala-kala waɗanda suke neman manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarshe dai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu waɗannan abubuwan da kuke ta faɗa ba aiki na bane Allah ne yake yin waɗannan abubuwa ni mai isar da sakonsa ne kawai saboda haka idan yana so zai muku waɗannan abubuwan da kuka faɗa ba ni ne mai yi ba ni kuma kawai isar da sakon da nake yi daga gare shi shine nake isarwa na'am
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله سبحانه وتعالى يجي أدل لك تشند أكا كرنت قرآن دل لك تشند أكا كرنت قرآن فاستمعوا له فيا كثورارا وأنفتوا كنشروا لعلكم ترحمون وأن آية تازود لفظي فئلي مبني للمجهول وإذا قرأ القرآن فأتي وإذا قرأ القرآن با وإذا قرأ القرآن با كذا شيء وقرأ أكا شيء إذا أكا كرنت القرآن فأفضي من كراتون القرآن با wannan ne yasa malaman tafsiri suka yi sabani kowa ne idan yana karanta Qur'ani wajibi ne a yi shiru wajibi ne a saurara ko wasu ne saboda wasu suka ce fa'ilin da aka cire limami ne na limamin juma'a ne da yake kudu ba shine fa'ilin da aka cire saboda duk fi'ilin da aka gina shi mabniyun lil majhul akwai fa'ilin da aka cire maf'ulun ne aka mayar da shi na'ibul fa'il suka ce asalin wai za kara al-khatibul qur'ana lokacin da limami ne yin kuduba yake karatun qur'ani fastami'u lahu ku saurara masa wannan yana nuna maka kenan wajibcin sauraron kuduba da wajibcin sauraron kuduba kuma za ka fahimci haramcin yin nafila a lokacin da limami yake yin kuduba saboda ba zai yi lokaci guda kana nafila kuma kana sauraron kuduba ba saboda zuciya ɗaya ne da kai ma ji Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi idan nafilinka suka samu nutsuwa to baka saurari kuduba ba in kuwa ka mayar da hankali ka saurari kuduba cikin nafilinka baka samu nutsuwa ba dole ne ɗaya ne zai yi kyau ɗaya kuma ya lalace da saboda haka suka ce na'ibul fa'il ɗin fa'ilin da aka cire ɗin al-khatibu ne wasu kuma suka ce a fa'ili wanda aka cire shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo wanda aka saukar mishi da Qur'ani to shine ya wajabta wajibi in yana karatun Qur'ani a saurara a yi shiru kenan asalin aya wa idza qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-Qur'ana wa idza qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama al-Qur'ana fastami'u lahu ma'ana saurara da yin shiru a gun waɗannan mufassirai baya wajaba sai idan manzo ne sallallahu alaihi wasallama da kansa yake karanta Qur'ani sannan wasu kuma malamai daban suka ce a sallah me sallah ne imamin sallah ne idan yana karatun Qur'ani wajibi ne imamu ya tsaya ya saurara wanda suka fassara da wannan suka ce fa'ilin da aka cire to shine al-musalli ko kuma al-imamu wa idza qara al-musalli wa idza وإذا قرأ المؤتم به أو وإذا قرأ الإمام فاتبعوا له إذن الإمام كينا كرانتا ينا كراتو ينا بينا وكنا سورارا كيشيرو كسورارا كيكر كيكراتو ذاك قد يدوانا من يجنيوانا سابانين تفسيري أذن دي جنيو سابانين تفسيري أنان شيني shine gina wannan fi'ili mabniyan lil-majhul inda cewa akai wa idza qara'a al-qur'ana to kafan kowa ya san da wannan damiri ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta qur'ani fasta'u lahu amma tunda an ce wa idza qari'a al-qur'anu to wanda yake karatun an boye shi to ganin wannan kauli sahihi anan wajibcin sauraran kutuba wajibcin sauraran karatun limami wajibcin sauraran karatun wanda yake zaune kana saurara yana karatun Qur'ani ma'ana ko ma wane ne idan yana karanta Qur'ani kana zaune kusa da shi to dole ne ka saurara saboda girmama maganar Allah idan ka san ba za ka saurara ba ka tashi ka bar inda yake karatun Qur'ani saboda menene saboda girmama manzo misali wani ne cikin masallaci yana karatun Qur'ani kai kuma kana so ko kai waya ko kai wasu ko kai tafi wani abun ka daban wani shagalin ka daban to ka tashi ka fita a cikin masallacin a gefe guda ka je kai shagalinka ma dama kana cikin masallacin yana karatun Qur'ani wajibi ne ka girmama maganan Allah ka saurari abin da yake karantawa ko ma wane ne mai karatu mai kutuba ne mai sallah ne mai karatu haka ne ko ma wane ne sauraron karatun Qur'ani wajibi ne an dauki wannan wajibi ne daga umarni fastami'u lahu saboda asalin umarni yana tafiya a wajibi ne sai dai idan akwai wani farisi wani abu wanda zai kawar da wajibin ya dawo da shi zuwa istihbabi wannan sarifin kuma ba a same shi ba saboda haka ko ma wane ne yana karatun Qur'ani in dai kana ji a bayyane yake ba a sirru yake ba wajibi ne ka saurara saboda haka ne idan yayi sujjada madama kana da alwala in yi sujjada ta tilawatul qur'an madama kana da alwala dole ne kai ma kai sujjada tare da shi saboda wannan sujjada da yake yana da hukuncin sallah saboda haka ne a gun malikiya ba a sujjada ta tilawatul qur'an bayan sallah asuba ko bayan sallah al-asr ko duk lokacin da aka hana ko aka karhanta nafila a gun malikiya to saboda haka ne anan Allah subhanahu wa ta'ala da yace wai za ku ri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu dulura anan fastami'u lahu wa ansitu a mafhumin fastami'u zaka fahimci mantukin ansitu a mantukin ansitu zaka fahimci mafhumin fastami'u cikin abinda yake zuwa a ayoyi da yawa cikin Qur'ani. Qur'ani idan ya kawo mantuki sai ya hada da mafhuminsa saboda karfafa magana. Misali ba ka ga idan aka ce ka saurara ba zai yiwu ka saurari abu ba sai ka yi shiru. Baya yiwuwa kana surutu kuma kana sauraron wani abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Haka nan idan aka ce ka yi shiru ma dama ka yi shiru to dole ka saurari abin da ake faɗa kaga ababen nan guda biyu kowanne daya yana dauke da ma'anar dan uwansa fastari'u lahu ku saurara wa ansitu ay wa ansitu lahu ku yi mishi shiru kar ku yi magana kar ku yi hira a tsakanin ku amma dukin kowanne akwai mafhumi kowanne daga ciki ma'ana an cire mafhumi amma dukin kowanne saboda ƙarfafa maganan a tabbatar maka da cewa lalle akwai wajabcin sauraron mai karanta Qur'ani a duk lokacin da yake karantawa sai Allah subhanahu wataala yayi magana babban magana menene natija na sauraron karatun Qur'ani shine sai yace la'allakum turhamuna akwai wasu kalmomi a cikin Qur'ani irin su law irin su in irin su la'allah wadanda malamai ilimin mantiq suke cewa akwai sharafi wanda yake inadiyya akwai ittifaqiyya ko akwai mufaffila akwai mutafila wadanda wasu daga cikin wayannan yana nuna in an fadi abin ba tabbas bane shi yasa wani arifi kwararre masanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk cikin Qur'ani daga Baqara har Nasi ba inda aka ce manzon Allah zai mutu aka ce masa gashi ayoyi da yawa yace duk ayoyin da kuke ganin cewa a fahimtar ku ayoyin suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mutu ku karanta mun warware muku shi misali wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila a larabci dan kace in mata wani idan ya rasu ko in qutila wani idan an kashe shi shin yana nufin an kashe shi misali kace in an kashe wani ƴaƴansa za su gaje shi lokacin da kake magana an kashe shi ko in wani ya mutu ƴaƴansa ne za su gaje shi kin a lokacin da kake maganan ya mutu saboda duk abin da ka gani an ce in alarati abun bai wakana a lokacin da kake magana ba haka nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld sai afa in mitta fahumul khaliduna in ka mutu su masu dawwama ne in ka mutu kaga wannan baya nuna ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu haka nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna innaka mayyitun wa innahum mayyituna darabawa idan suka ce mayyitun da shadda to suna nufin abinda yanzu lokacin da ake maganan bai mutu ba misali idan nace zaidul maytu da sukuni to lokacin da nake magana gawan zaidu yana nan a gabana ya mutu idan nace zaidu mayyitu da shadda zaidu dan adam ne mai mutuwa zaidu ne mutuwa ne a lokacin da nake magana bai mutu ba saboda haka Allah bai ce innaka maytun wa innahum maytuna ba innaka mayyitun wa innahum mayyituna shi yasa al-Imam Shatibi da yake so ya fayyace karatun mayyit a cikin Qur'ani da kuma maytun a cikin Qur'ani shine yake cewa wa ma lam yamut bil kulli ja'a baqara yace duk inda ka ga ma'ana yana nuna ana magana akan wani abu ko wani mutum ne mutuwa amma a lokacin da ake maganan bai mutu ba to take ka karanta shi da shadda a gudu dukkan kurkurawa misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin da shadda thumma innakum ba'da zalika lamayyituna da shadda irin wannan duk inda ka gani mai shadda yana nufin wani abu ne mai mutu amma a lokacin bai mutu ba saboda haka in sun fadi wannan ya ce wannan sun fadi wannan cak ne ya kure su ya zama kaf cikin Qur'ani daga Baqara har Nasi ba inda Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah ya mutu ya rasu ko an kishe shi sai in mata in kutila in mitta mayyitun haka Allah subhanahu wataala yake fada to ganin wannan ne la Allah yana daya daga cikin wadannan adawaci a larabci haka la Allah yana zuwa da ma'anoni kamar ana cewa taraji abinda kake fatan yuwansa zai iya yuwa misalin wannan kace zaidu ne yayi bulaguro ana kishin cewa yau zai zo sai kace la'alla zaidun qadim la'alla zaidan qadim wannan la'alla din yake nunawa zai iya yuwa yau din yazo ko kuma kace la'alla al-urza rakhisu da ma a ce shinkafa yayi araha abinda dukkan Nigeria yake fata la'alla al-urza rakhisu kaga zai iya yin araha to la'alla ana amfani da la'alla wani abu da take son ya faru kuma zai iya faruwa sannan ana amfani da la'alla wani abin da ake jin tsoron wakanarsa misali an yi accident cikin motan akwai zaidu sai ka ce la'alla zaidan halikun kada ma a ce a wannan motar zaidu ya mutu a nan la'alla wato ya zo ne yana aiki wani abu wanda take tsoron kada ya wakana to shi la'alla idan ya zo a cikin maganganun manzon Allah ko la'alla idan ya zo cikin maganganun Allah cikin Qur'ani to yana bada tasiri a duk nan da yace la'alla kuntu rahamuna dinnan yana nufin tabbas ne in dai ana karatun Qur'ani zaka yi shiru ka saurara to zaka sadu da rahamar Allah indai ana karatun Qur'ani kana saurara kana tare da rahamar Allah saboda haka karka dauka la'alla kun dinnan la'alla ne min akawati inna yadda kake irabi wannan damiri kun dinnan kace ism ne na la'alla a lamarin ya wuce gejin irabi wani batu ne daban na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan manzo inda yace lau kaza ko in kaza da Allah kaza har sahabbai sun gane abun wakana yake lokacin da za a je gazuwatu mota manzo sallallahu alaihi wasallama yace zaidu yace Ja'far bin Abi Talib shine jagora sai yace in kutila yana nufin in kutila Ja'far fa zaidu bin Haritha wa in kutila zaidu bin Haritha sai yace fa Abdullah bin Rawaha tun kafin a fita wani sahabi ya zo yana bibiyar su ya ce to idan kuna da wasiyya ku yi wasiyyar ku kafin ku fito ba za ku dawo ba saboda manzo ya ce in kutila Ja'far in an kashe Ja'far to fa Zaid ibn Haritha jagora ka'id to shine Zaid ibn Haritha ya ce wa in kutila Zaidun ya ce fa Abdullah ibn Rawaha ya ce to in kuna da wasiyya ku yi tukunan ku fita duk shahada ta ku saboda manzo bai taba cewa abu in abin bai wakana ba in din manzon Allah ko laudin manzon Allah ko la'alla da manzon Allah wannan tasne to shi gan wannan ne shine anan Allah subhanahu wataala ya ce idan wadannan abubuwa guda biyu fastaji'ulahu wa ansitu fatahu ya ce to la'alla kun turhamu na'am
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين wannan aya tana magana akan hujja ce akan halalcin ambaton Allah a sirrance ko ambaton Allah kai kadai shi yasa anan akwai abubuwa da yawa a dilla akan na farko da yace wazukur rabbaka ta ambaci Ubangijinka. Idan aka ce azzikuru shine ka kama sunan Allah. Kowanne suna cikin sunayensa shine zikuru. Idan aka ce addu'a'u bayan ka kama sunan Allah ka roki wata bukata a wajensa. Kenan kowanne addu'a zikiri ne, ba kowanne zikiri bane addu'a. Illa iyaka malamai sufaye mutum sabani zikiri tsura shi yafi ko kuma addu'a ita ce tafi. Wasu suka ce zikiri yafi, saboda a zikiri ba ta da interest nata, kawai Allah ne a ranka. Allahu Allahu Allatifu Allatifu Arrahmanu Arrahmanu, Allah ne a ranka. Baka ce ka arzuta ni ba, ka tausaya mini ba, ka bani, ka biya bukatu ba, saboda waɗannan wasu interest naka ne, wasu bukatunka ne. Wasu kuma suka ce a'a, in ka kama sunansa ka roƙe shi wani abu shi ne yake, saboda wannan shi ne tawazuni. Ka nuna kai bawansa ne, ka nuna kai mabukaci ne, ka nuna kai ba kowa ba ne. To saboda haka anan da ya ce wazukun rabbaka mukhataba ce zuwa ga mutum daya, ka ambaci Ubangijinka. Wannan yana nuna ya halatta kai kadai ka ɗauki sharbi ka ce Allahu 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 ko Allahu Allah Allah ko la ilaha illallah kai kadai. Saboda umarnin anan an ba wa mutum ɗaya ne umarni, ba ce wazukuru rabbakum ba ai anan, aka ce wazukur rabbaka ne. Sannan idan ka ce fi nafsika yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Zai yi takdirinsa ya zamanto munfarida, ka ambaci Ubangijinka kai kadai. Zai yi ya zamanto fi nafsika fi kalbika, ma'ana muktafiyar, ka ambaci Ubangijinka a sirru, kar ka bayyana. Wannan daidai da irin fassarar da kai shine daidai da irin iradin da kai shine fassarar da zai baka. Kenan idan ka ce fi nafsika fi kalbika ko muktasiyan ko musirran, ka ambaci Ubangijinka a sirru. Me yasa? Saboda ya fi lada, saboda ya fi ikhlasi. La'alla in ka bayyana shaidan zai iya shigowa cikin lamarinka, ko ka fara girgiza kaɗan-kaɗan, girgizanka har ya koma rawa, ya ɓata maka zikirin, auko kuma ya sa ma baya a zuciyarka. Waɗannan abubuwa duka idan ka ɓoye ba za ka tsira da su, ba za ka fuskance su ba. To idan ka ce wazukun rabbaka munfaridan, kuma kai kadai za ka iya zama ka roƙi Ubangijinka. To yana ɗaukar wannan da ya ce tadarru'an wakifatan. Tadarru'an wakifa masdarai ne guda biyu, suna ɗauke da ma'anan halayya guda biyu, ai mutadarriyan wa muftasiyan, ko mutadarri'an wa khaifan. A lokacin da kake ambaton Ubangijinka ya kasance kana cikin khushu'i, kana cikin huduri, kana cikin shuhudi. Ma'anan tadarru'i shine cikin nutsuwa. Ka ambaci Ubangijinka cikin nutsuwa. Nutsuwan da zai sa ba za ka tuna komai ba sai sunan Allahn da kake ambata. Duk wasu tunanin ababe duk ka watsar da su. Shi ake cewa shuhudi, shi ake cewa huduri, daga huduri a koma shuhudi, daga shuhudi a koma jazaba, daga jazaba a koma fana'i, daga fana'i a koma baka'i. Sai da za ka gane cewa kana tadarru'i shine a duk lokacin da ka ɗauki sharbi, ko la haula kake, ko hasbunallahu kake, ko la ilaha illallahu kake, ko ya latifu kake, ko ya razzaqu kake. A lokacin da kake jan sunayen Allah ba ka tuna komai cikin harkokinka, to shine kana cikin tadarru'i kenan. Amma madama kana zikiri, kana tuna wasu harkokinka, kana tunani a zuciyarka, ma'ana harshenka ne kadai yake yin zikirin, zuciyanka yana can cikin harkokinsa, a wani daji yana ta tunaninsa, to wannan kana zikiri ne amma baka da tadarru'i. Irin wannan zikiri ma sufaye ba sa kiransa zikiri.
wani abin ka kawai kake ya fi dai zaman banza ya fi zaman banza zikiri shine harshen da kake zikirin da zuciya su hadu alamar harshe da zuciyar sun hadu kuma shine ba za ka yi tunani ba saboda zuciya baya tuna abu guda biyu yake zuciyar kwaya ɗaya ne to baya tuna abu guda biyu imma zuciyar na tare da harshe suna yin zikirin tare wa imma zuciyar tana can wani gu ba ta tare da harshe ɗaya biyu ne kawai to sannan kuma tazarru'an wa khifatan wa kha'ifan lokacin da kake ambaton sunan ubangijinka ya kasance Allah yana da kwarjini sunan yana girgizata yana baka tsoro Allah yana da kwarjini sunan yana girgizata yana baka tsoro kaga bayan wancan ya hana ka tunani tadarru'an yana hana ka tunani zuciya da harshe sun hadu a zikiri gefe guda kuma kwarjinin sunan da kake ja kana tsoro zuciyarka na kadawa yana rawa sunan nan da kake kamawa ba sunan Allah kake kamawa ba sunan abokinka ko matarka ko babanka ba wannan zai baka kwarciri kaga an baka abubuwa guda biyu sifatan dinnan anan shine yake zuwa kufiya ko kifiya a wasu ayoyi misali ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya inna hu la yuhibbul mu'tadina ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul man yunjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufya ayoyin nan guda biyu an karanta tadarru'an wa khufya bi dammil kha'i an karanta tadarru'an wa khufya bi kasril kha'i wasu ka ce fassarar su ɗaya ne shine fassarar da muke anan sunan da take ja ya zamo yana baka tsoro ya zamo yana da farjini wasu kuma suka ce kufiya yana nufin ɓoye zikirin kufiya shine yake nuna farjini da tsoro wasu suka bambanta wannan to shine sai Allah ya ce wa dunal jahari min al-qawli wannan wa dunal jahari min al-qawli din karina ce dalili ne da yake fayyace mana fassaran fi nafsika din ana nufin fi kalbika ko musirran ko muktafiyan kun san idan kana fassara aya a cikin Qur'ani akwai wasu kalmomi wadanda suke fayyace maka ma'ana idan ka samu wata kalma tana da ma'ana biyu ko uku ko hudu to cikin ayar za ka iya samun wata kalma daban za ta fayyace maka a wannan gun ma'ana ta za a ke nufi wannan shine wa dunal jahari min al-qawli idan ka ce magana wanda bai kai bayyanawa ba fa boyewa kenan duk maganan da idan kana yi ko duk zikirin da idan kana yi wasu ba sa ji menene ma'anar wannan kana yi a turance kenan kaga wannan zai nuna maka fi nafsi kadan anan ana nufin wasu kurrabbaka musirran wa muktafiyan ka ambaci ubangijinka a surrance yadda muka bayyana saboda ya fi samara ya fi ikhlas dalili anan an ce wa dunal jahari min al-qawli din shine asirru kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala da yace wasdir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashiy يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كنت أنا ديت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يدعون دنيا هذا معنوني ديوة يدعون ينزوى معنا يعبدون سنة بوتا يدعون ينزوى دا معنا يسمون سنة كام سنة وني yad'una yana zuwa da ma'ana yas'aluna suna roko yad'una yana zuwa da ma'ana yunaduna suna kiran wani yad'una yana da ma'ana yadhkuruna suna ambato to karshen Allah da yace wala tuqi man aghfalna kalbahu an dhikrina tunda yace an zikrina ya fayyace ma cikin wadannan ma'anoni yad'una rabbahum ana nufi yad'una rabbahum ne saboda wancan kalmar an zikrina din kamar wannan ne fi nafsika anan yana daukan kai kadai fi nafsika yana nuna azurrance amma a can da aka ce wadunal jahr min alqawli an fayyace maka ma'ana anan ana nufin azurrance ne ودون الجهر من القول سيأتي بالغدو والآصال بالغدو والآصال متعلقان نزوى وذكر كما يأتي وذكر ربك بالغدو والآصال تأمبتي أبنجدك ساسد يمتي الآصال إشين يمتي فنن جمعين نعصير ينادى جمع قداء فؤوه yana da jami'i guda hudu ana cewa usul ana cewa afal ana cewa asa'i asa'i sannan kuma ana cewa usul yana da jami'i daban-daban guda hudu idan wasu suka ce asil din jami'in sa usul usul din shine jami'in sa afal kenan asal din ya zama to jami'in jami'i ne akwai jami'i kuma a ƙara yin jami'in sa idan aka ce al-asal shine tsakanin al-asr la'asr da magruba za ta ga Allah yana ambaton waɗannan lokuta da lafuzzuka daban-daban a cikin Qur'ani akwai wannan wajen misali bil gudwi wal asal akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa في بيوت أدلان تفا ويذكر في حسبه يسبي له في هذه الغدو والأعصال ونقول ذاك غياتي بكرة وعصيلا بأبديني وأتي بالأشي والإبكار وأتي بالأشي والإشراق وأن ذكينا بعد معنا إيني معنا أنا نفهم ذكرين يكسن شيء ساسيد يمع سبودة ساسيد أكوي سره lokaci ne na tarabi yammacin akwai sirru nan ma lokaci ne na tarabi kisa karka yadda bayan sallan asuba ka kunna BBC kana saurara ko wani tasha daban haka da yamma bayan sallan la'asar sai iya kokarin ka kaga cewa ka tsare kanka kana ambaton Allah saboda a waɗannan lokuta in kana karatu Qur'ani yawan ambaton Allah to za ta tsinci abubuwa tsewa a ciki in wasu bukatu ne da kai na duniya take bukatun ka Allah zai biya daga sallan asuba har rana ta fito daga bayan da asar har rana ta fadi waɗannan lokuta ne Allah yana ambaton su da lafuzzuka daban-daban a cikin Qur'ani kamar yadda muka bayyana sai can ƙarshe sai yace ولا تكن من الغافلين wannan wala takun min alghafilina yana komawa farko shine wanda ake cewa raddu sadri lil ajibi asalin sa wadhkur rabbaka wala takun min alghafilina ka ambaci ubangijinka karka zo ka kasance cikin rabkanannu wadanda su ne wadanda suke shagalta da ambaton ubangiji ko yaushe dannen waso ko Facebook ko YouTube ko adaba ana hira sun shagalta su ne gafalallu kenan su ne abokanan shedan abokanan iblis wadanda kullum yana cikin su yana tare da su kuma ya yi tamakkuni a zukatan su dumu-dumu ba za su iya taɓa rabuwa da shi ba to saboda haka wannan aya a guje tana karantar da mu halalcin mutum ya yi ambaton Allah shi kadai wannan shi ne muke kiran shi da lazimi duk wanda ka ji an ce yana lazimi yana istighfari dari salati annabi dari la ilaha illallah dari shi kadai istighfari zikiri ne salati zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne shi ne can karshe kuma da yace wala takun min alghafilin din an hana ka ka kasance cikin gafalallu mafhumin wannan shi ne واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ككثر شيء تعليل ودن نسيك أنبتر الله kar ka kasance tare da waɗanda ba su ambaton Allah. Anan ya hana ka ka kasance tare da waɗanda da falallu ne ba su ambaton Allah. Can wasu girnafsa kama allazina yad'una rabbahum, ya umarce ka ka kasance tare da waɗanda suke ambaton Ubangiji safe da yamma. Tare da waɗanda suke ambaton Ubangiji safe da yamma shine wazifa da zikirin juma'a da ake. Ke za ka ga mutum da ya baya yin wazifa sai ya nemo wasu sun haɗe, baya zikirin juma'a sai ya nemo wasu sun haɗe. Saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi Allah ya ce kada ya rabu da waɗanda suke ambaton Allah, ko yaushe ya kasance tare da su. To za mu takaita a nan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kara wa malam lafiya. Masha Allah, alhamdulillah. Akwai dan uwa yana tambaya, yace yana so a yi masa bayani ga game da qiyamul layli, sannan kuma waɗanne surori ne suka fi fadala wajen karatu cikin dare din.
Tambayan da yake yana so a mishi bayani akan qiyamul layli. Idan ka ji an ce qiyamul layli, wato tarawih ko tahajjudi, duk sunan su qiyamul layli. Saboda idan aka ce laylu din shine idan rana ta fadi, duk sallar da za ka yi bayan rana ta fadi ya shiga layin qiyamul layli. Illa iyaka manzo ya ce wallazi tanamuna anhu khairun aw afdal, kai na tilfili bayan ka yi bacci ka farta ya fi lada, ya fi nafilin da za ka yi kafin ka kwanta. Wannan shi ne. Amma duka sunan su qiyamul layli, ma'anar qiyamul layli din fa ba ana nufin ka yi bacci ka tashi da daddare ba ne, a'a, raya dare ake. Daren ne kansa yana bacci ka tashe shi, shi ake nufi. Ba kamar yadda zahiri idan aka ce qiyamul layli ana nufin ka tashi cikin dare ko tashin dare, a'a, raya dare. Daren kansa yana bacci ka tashe shi. Dada dare a bacci shi ne kai na filfili a ciki. Saboda haka tarawihin da yanzu muke da sunan tarawihi, da wanda baya zuwa tarawihi can dare zai tashi ya yi rakawai, duk sunansa qiyamul layli. Ka ce qiyamul layli, ka ce tarawihi, ka ce tahajjudi, duk sunan abu guda ne. Sannan kuma idan mahaddacin Qur'ani ne, ya ji so Allah ya ci so ya dinga saka Qur'anin da ya haddace, in zai iya sa kullum izu shida shida kwana goma yana soka. Ba dole kuma cikin watan Ramadana ake qiyamul layli ba, ko izu biyu a wata na yana soka. In izu biyu ne kullum ya sa rubu'i raka'a takwas, sai ya yi shafi da wutri su zamanto goma sha ɗaya. Idan kuma izu furfudu ne ya sa nusuf raka'a takwas. Idan izu shida shida yake yi, izu shida shida zai iya sa nusuf raka'a goma sha biyu, sai ya daura wutir ya kai in mahaddaci ne. Idan kuma ba ma mahaddacin Qur'ani ba ne, duk surar da ya haddace bayan fatiha ya karanta kawai. Bayan fatiha kul huwallahu, bayan fatiha kul huwallahu, ko raka'a ɗari ko dubu in zai iya yi. Saboda manzo cewa ya yi salatul layli masna masna, sallan dare biyu assalamu alaikum, biyu assalamu alaikum, shi ne sallan dare. Illa iyaka wa idza khashiya ahadukum al-wutra falyutir, ko wa idza khashiya ahadukum al-fajr falyutir, idan wani ku yaji tsoron sallan asuba zai bashi biyu na karshen sai ya daura daya kawai ya zamanto wutir. Wannan shine bayani ya takaice akan shafi'i da wutri. Na'am.
Shi kuma wannan yana tambaya, yana cewa sujjada da ake na karatun Qur'ani shin wajibi ne sai dai a kalli kibla, ko ina ma za a iya kallo a yi sujjada?
Sujjadan karatun Qur'ani baya sharadin ta fuskantar kibla, ba sharadin ta bane. Sujjada ce ta musamman, ko arewa ko kabar ko kudu za ka yi sujjada. Amma in zai yi ka fuskanci kibla shi ne ya fi. Na'am.
Sujudu shukuru.
Sujudu shukuru shine a duk lokacin da wani abu ne kana nema kwana da kwanaki wata da watanni kana nema kana sawa na ta addu'a akan wannan abu shikenan sai aka buga ma waya ko kuma kana zaune kawai a radio kaji an san za ka ce kai aka ba to kana da alwala baka da Allah alwala ka fadi kai sujjada wannan shine shi masa sujudu shukr jaibi ne shi ma ya zuwa cikin hadisi na'am sallu ala nabi kareem